Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan Maggot Therapy, wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot Therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot Therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901, wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fonay Zakarias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyar na Malam Aminu Kano, inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da Maggot Therapy wajen samun waraka ko kuma sauki. Duk a hirar su da abokin aiki na Mahmud Kwari.
Ba ga masu ciwon suga ba kadai, akwai masu cutar sikila, suma akwai irin gyambon da suke samu, leg ulcers a turance, a kafa su kenan, kuma yana daukan su lokaci kafin ya warke. Duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin hadda su suma masu siklan, duk mun zuba musu wannan kwayoyin halittun, kuma mun samu a ya dauke mana wannan dattin da ba ma so cikin dan kankanin lokaci. Akwai kuma abin da muke ce ma kaman bedso manya kenan, wanda idan su kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna, to suma duka mun yi musu, mun suna cikin dai wanda muka fada muka yi cikin binciken da muka yi. Akwai kuma wanda suke samu, akwai abin da nake ce mana necrotizing fasciitis, wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma, haka sukan zo da shi. So shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin. Suna nan ne da yawa wanda mun gansu in sun zo cikin dan kankanin lokaci da mun fara wannan aikin, za ga an samu sauki.
Wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo din, kukan shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki, ko kuma akwai wadanda ba kwa iya yi wa abin nan tunda wata ilimi sai an yi gwaji.
Idan na fahimci abin da inda kake son ka je, za ka iya tambayar, tunda akwai cutukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza. To ya danganta, idan mutum ya zo za mu auna mu gani, akwai wanda za ga suna fama da gyambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru, akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin, kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillahi ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan mara lafiya. Idan mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi, ala kullun halin dai abin da muke fada, in har mutum ya zo akwai gwaji da muke yi na doppler scan, scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can kasa ko kuma inda ciwon yake. Idan abu da suke, to insha Allah muna kyautata zaton, za mu iya cetar idan kafa ne, idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yanda za a samu sauki da wuri.
Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa, watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara, misali, kuma idan haka ne me kuka fahimta da aikin?
Eh to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa, amma muna nan muna dada wayarwa da mutane kai. Akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin to wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da a nan asibitin kenan. To amma dai muna bi dai muna dada wayarwa da mutane kai, kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi, tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan fadakarwar da muke ba ta dalilin ku. Kuma Allah da ya saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi.
Tunda sabon abu ne kuma ana ganin hasken sa, kuma da haske yana baya rasa kalubale, tartibi me ya aikace me kalubalen ku misali?
Zamu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan, ma'aikatan kiwon lafiya, muna dada wayarar musu da kai, akwai da yawa marar lafiya ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu. Akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba su kaiwa ba su ba ma kaiwa ga da ganin su saboda ba a turo su inda ya kamata magansu. Duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yanda za su samu mana da clinic kenan da zamu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga zuwa muna ganin su. Kuma akwai abin da nake faɗa, abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da hayya kai ga misali a ce an bashi gado ba, ba za a kwantar da shi ba, ba za a bashi gado ba. To amma kuma wani saukin da muka dada samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD. Mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba. Mutum zai iya zuwa, za mu iya masa dashin, zai tafi gida, za mu karbo lambar wayarsa, za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo, za mu duba mu cire inda buƙatar a ƙara mayar masa da wani zami. So wannan duk cikin sauki ne saboda kaga mara lafiya baya buƙatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu.
Yanzu ka ce mana hukumar FDA ta America ta amince da wannan kimiyyar ta ku ta ce ma ko da American ai amfani da ita. Ya hukumar mu na lafiya fa a Najeriya.
Watan yanzu muna 2023 akalla hukumar FDA ta yi shekara wajen 20 kenan da sahalewar likitocin ƙasar America da su yi amfani da wannan kimiyyar na Margot Debridement Therapy. Kuma a duk da sahalewar da suka bayar, to duk abin da aka ce FDA sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da sahalewa ko kuma sun amince da abin, to ba kasafai aka fiye samun wani tirjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken. Shi kansa wanda ya yi waɗannan binciken da ya sa har FDA suka ba da wannan sahalewar, shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya ba mu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi. To yanzu dai ba mu kai ga dai approaching ko zuwa ga su FDA NAFDAC namu na ƙasa ba, amma suna da sanin kokarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samun musu sauki a fannin kula da irin waɗannan ciwuka, tunda abu ne da muke ce ma chronic. Da abin da aka ce chronic ne to abu ne ya tsananta kuma yana ɗaukan lokaci, da duk wani abu da zai ɗauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma mara lafiya kuɗi, akwai kashe kuɗi da sauransu. To mu wannan aikin da muke yi sauki ne sosai wanda muke kawowa, kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda za mu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan, za mu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara 2020 kenan zuwa wannan lokacin. Za su ga kiyasi, za su ga kamar statistics kenan, duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient ɗinmu na nan. Kuma akwai wannan takarda kenan tunda duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki ko abin da nake ce ma consent, sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya. Kuma akwai kamar ethical committee na asibiti, sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince din ne wannan ayyukan da muke. So muna da wannan dai cover din, kuma za mu iya gabatar da abin da muke. Na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su.
A ƙarshen ƙarshe ne misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke yi da ma binciken da kuke yi don bunƙasa wannan kimiyya?
To gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan. Muna buƙatar muna daidai kokarin da nake yi, amma gaskiya akwai buƙatar abin ya wuce haka. Muna buƙatar a shigo cikin wannan abin yanda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani, su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyya da nake yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo. Na biyu kuma muna buƙatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin
gwajin kimiyya,
yawa gwajin da za mu iya yin wannan abin kenan, tunda kimiyyanci ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa, za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan, za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun. Kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan, kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi, wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan, mu samu kamar waɗanda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu. Tunda yanzu misali kaga a Nigeria asibitin malam kusan anan kadai ake iya samun irin wannan. Shi yasa mun samu patient, mun samu lafiya da suka zo har tun daga Lagos, kai har daga kasan Amurka ma. Akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu ƴan uwansu daga Lagos suka ce su zo Kano. Mun samu kuma wanda suka zo tun daga Taraba, kuma alhamdulillah da sun ji daɗi. Akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mahmud Kwali, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa riga ka fi ya fi magani, mu huta lafiya.
Ana ta wani kari ba ana rawa kuma.